لا خير كتبه بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدرسك سادوا أولا مجلسي نفسر القرآن من جرمة أولا مسلاتي من البركة مسلاتي من دمي تروست إسلامي سنتا ننقل نمى دوغري جهر برنو يومنا يمتن قوم يوم يومتن عشرين دقيقة قوات رمضان شكرة لبوليدة لحدود 40 دبقوي هجرة صلى الله عليه وآله وسلم wanda kuma ya dace da 10 ga watan 3 shekara ta 2026 miladiya. Muna da kuma Allah subhanahu wata'ala ya mana tawfiki da ta damu ya sa albarka cikin abubuwan da zamu tattauna ko zamu karanta. Jiya mun kai karshen ayata 68, yau kuma insha Allah zamu ci gaba daga ayata 69 wurin Allah subhanahu wata'ala. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى. طب انا دام امسى تنباع ديتي لو وانا يكي تنباع كان حديثنا ان شهرري دنغني ده وتر رمضان اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار. شو وانا حديث صحيح ني ما لما حديثي سنا ده قاعدوزي وجه انجن حديثي ده رونا حديثي to agurin malaman hadisi wannan hadisin bai inganta ba, ba za ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba, duk da cewa da yawa daga cikin malamai suna da fahimtar cewa hadisi mai rauni ana iya amfani da shi a cikin abin da shafi falala. Wannan ma akwai ka'idoji da sharuda, a takaice dai ba za ka iya ka ce manzon Allah ya ce ba. Dama hadisin da za ka iya ka ce manzon Allah ya ce sai hadisi sahihi ko hadisi hasan, amma hadisin da kai martaban hasan ma ya zama da'ifi mai rauni, ma'ana babu tabbaci wajen ingancinsa. In kuma babu tabbaci wajen ingancinsa ba za ka ce manzon Allah ya ce ba. Shi ya sa hata wajen riwaya sai a ce sai da ce ruwiya, ana fahimta. Kuma wannan hadisin in ka duba zahirinsa ya ci karo da wani hadisi wanda ya inganta. حديث من زعل الله صلى الله عليه وسلم يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة. شو أنا حديث أقول لك توا وتر رمضان فرق رحمة ومن فرقه لا رحمة شيء وأوساطه مغفرة وما تزكية كفارة وآخره وما تكر شيك رشن وتا اتق من النار انت ورضا wuta. To amma ga hadisi manzo Allah wanda ya inganta, walillahi utaqa'u minan nar, Allah yana da bayi wanda yake yanta su daga wuta, wa zalika kullal layla. Kaga wannan hadisi ne wannan kaga zahiri akwai tinkaro, saboda haka ba za ka ce wannan hadisin manzo Allah ya ce ba. Kuma wannan bai nuna cewa babu rahma watan Ramadan, babu gafara watan Ramadan. In tawa daga wuta wannan nasi ne duk dare, kuma gafara ai sai an samu gafara kafin a yanta wuta ko? In ba gafarta ma ba, ai ba za a yanta ka daga me daga wuta ba. Kuma in baka samu rahmar Allah ba, ai Allah ba zai gafarta ma ba. Allah zai maka rahma ne ya gafarta maka, sai ya gafarta maka kafin me ya yanta ka daga wuta. Saboda haka kullum gafara, kullum rahma, kullum intawa daga wuta. Ana fahimtar? Yawwa. Allah samu daji.
Amin.
Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.
نعم الله تعالى كتير. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى حقيقة من ذنب سنزوى النبي إبراهيم دع البشر قالوا سكت سلاما أمن تبتع غريب قال شمايتي سلام أمن تبتع غريب. وما لبث بيجن قريبا أن جاء سيزو في إجل حنيف سيكاو دم مركي سوهي. أنا الله تعالى بأن يجمع كسر النبي صالح عليه السلام هنا بام وكسر النبي إبراهيم أتكيسي نكما كسر النبي لوط عليه السلام لمتعنى نسر أيهم ملفا أنا باوي أبادا كسر النبي إبراهيم با أنكاو لابار النبي إبراهيم قمر مقدمة أيهم كسر دا أكسو أبادا أنا إتتي كسر النبي لوط عليه السلام لمتعنى نسر كسر النبي لوط da mutanansa labarin annabi Nuh da mutanansa sha sa ma ba a kawo wato kisar annabi Ibrahim din da irin sunan da aka kawo sauran labarai ba. Labarin annabi Nuh alayhi salam aka ce an aike shi zuwa ga mutanansa, aka na annabi Hud zuwa ga mutanansa, annabi Salih zuwa ga mutanansa. Kuma wani abu da malamai suke faɗa a nan shine kamar an gwama kisar annabi Lut da kisar annabi Ibrahim alayhi salam ana ainihin manufar ita ce kisar annabi Lut, amma kuma an kawo kisar annabi Ibrahim kamar mukaddima saboda shi annabi Lut alayhi salam annabi Ibrahim ammansa ne. Annabi Lut alayhi salam Lut ibn Haran, Haran kuma dan uwan annabi Ibrahim alayhi salam. An fahimta? Kuma usman malamin kici shine farkon wanda ya fara imani da annabi Ibrahim alayhi salam. Fa amana lahu Lut, annabi Nuh, annabi Lut ya imani da annabi Ibrahim. Asalin area su inda aka haifi annabi Ibrahim shine kasar Babil, kasar Iraq. Daga nan annabi Ibrahim da shi Lut din, annabi Lut suka yi hijira suka je kasar Baitul Maqdis. Da aka je Baitul Maqdis shi annabi Ibrahim ya zauna a nan area Baitul Maqdis. Shi kuma annabi Lut, annabi Ibrahim ya bashi izini ya je wani gari da ake kiransa Sadum, gurin yana a kasar Jordan a Urdun. Saboda haka in ka duba kamar shi annabi Lut kamar mabiyi ne na annabi Ibrahim alayhi salam. To shi sai aka hada labarin su gaba daya guri guda, aka kawo annabi Ibrahim domin a yi masa bishara da kuma a girmama shi, kuma a fada masa abinda aka shirya wa mutanen annabi Lut. Tun kafin annabi Lut ya san abinda za a yi wa mutanen sa za a hallaka su, sai da aka zo aka fada wa babbansa annabi Ibrahim, kuma aka yi masa bishara. Kishansa aka hada kisar guri guda, ba kawo ba a bi salo na irin yadda aka kawo kisar annabi Hud da kuma annabi Salih da annabi Nuh alayhi salam ba. To malamai suka ce wannan ana nuna martabar annabi Ibrahim alayhi salam matsayinsa da girmansa. Babu shakka annabi Ibrahim alayhi salam Allah ya kawo kisoshin sa gurare da dama a cikin Alkur'ani, a cikin wato Baqara da An'am da Maryam da Anbiya da Shu'ara da Ankabut da As-Saffat da sauransu. Kuma abin da ya fitowa kisar annabi Ibrahim alayhi salam tsayawar sa kan tauhidi, inna Ibrahim kana umma, shi kada Allah ya kira shi umma. sannan irin yadda yi munazara da wato mahaifinsa tattaunawa munazara mai bin sha'awa munazara tattaunawa wadda take cike da ladabi da hikima sannan munazararsa da mutanensa ita ma tana cike da hikima hakan nan munazararsa da Numrud sarkin zamaninsa ita ma tana cike da hikima sannan kuma irin da aka shigar da shi cikin wuta Allah ta'ala ya kare shi sannan kuma irin yadda ya roki Allah ya nuna masa yadda Allah ta'ala yake raya mutaci duk Allah ta'ala ya nuna masa sannan kuma abin da zai baka mamaki a cikin kissarsa sai da shekarunsa sun kai bai samu zuriya ba yana ta roƙon Allah sai da shekarunsa sun kai tukunna Allah ya bashi a zuriya sai kuma Allah ya jarrabe shi aka ce da shi matarsa da ɗan duk ya dauke su ya kai su wani guri wani daji gurin da babu kowa ba komai ya ajiye su a gurin jarrabawa su ya bi umarnin Allah kuma sai da dan ya girma falamma balaga ma'ahu sa'i dan ya girma ya kai manzarin da zai masa aiki zai taimaka masa sai ya ga mafarki ana ce masa ka je ka yanka ɗan naka ya bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala sannan da danza Isma'il suka zo suka gina dakin Ka'aba shi yasa Allah ta'ala ya girmama shi bayan sa duk annabawa da suka zo suka zama to daga cikin zuriyarsa wa ja'alna fi zurriyyatihim nubuwwata wal kitab to ana an kawo labarin sa kamar yadda muka ambata kamar mukaddima domin kawo kissar annabi Lut alaihi salam Allah ta'ala yake cewa wala qad ja'at rusuluna ibrahim hakika manzanninmu sun zo wa annabi ibrahim bil bushra da bil bishr Allah ta'ala ya kawo da wala qad da hakika domin ya nuna maka muhimmancin wannan labari da Allah ta'ala zai ba mu a cikin wannan wadannan ayoyi rusuluna manzanninmu mala'iku ne haka malamai suka ce kuma haka wasu ayoyi suka nuna domin mala'iku su ma manzanni ne domin suna isar da saƙon Allah subhanahu wata'ala domin da Allah ta'ala ya faɗa ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnahati mathna wa thulatha wa ruba Allah subhanahu wata'ala yana turo mala'iku da saƙonni to anan ana nufin ma'ana manzanninmu wa laqad ja'a rusuluna ibrahima bil bushra anan malamai suka ce sun zo masa da siffar mutane samari masu kyawun halitta kuma wannan na nuna cewa mala'iku za su iya su riƙi dai su zamanto mutane amma idan sun zamanto mutane za su ɗauki kyakkyawar siffa kuma da ya tabbata a hadisi mala'ikar Jibril yana manzon Allah wahayi da siffar wani sahabi jihyatul kalbi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi kyakkyawan halitta mutum ne mai kyakkyawan halitta to mala'ikar Jibril yana ɗaukan siffarsa yana zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wata da ya zo gurin manzon Allah da ya tafi manzon Allah yana tambayar ina tunanin Aisha ko kin san wanda ya zo tafin nan kuwa ita ba dihiya bane a ina ita ai wannan ba dihiya bane wannan mala'ikar Jibril ga wanda kuma falala ce gashi dihiyatul kalbi mala'ikar Jibril yana daukan siffarsa to anan wadannan mala'iku sun zo gurin annabi Ibrahim alaihi salam da siffar matasa masu kyawun halitta bil bushra da al bishr sun yi masa da bishara sun yi masa albishir zai samu ɗa to kafin su yi masa magana suka ce falu suka ce salama amince tabbata a gare ka salama malamai suka ce maf'ul mutlaq musallimu alayka salaman za mu maka sallama wannan wato ladabin sallama kenan dama in ka zo gurin mutum ka fara da sallama kafin me kafin magana ya ma zo a cikin hadisi man bada'akum bis su'ali aw man bada'akum bil kalami man bada'akum bis su'ali aw bil kalami wala tujibuhu dan mutumin da yazo kuna zaune yazo yace malam ka kalle shi kai shiru malam za ka yi magana ba tabbata ai baka sallama ba in ka zo kai ka fara yi wa mutane sallama in ka yi sallama sannan kana da abun magana ko za ka yi tambaya sai ka yi tambaya ko ka yi magana wannan shi ne ladabi na musulunci dan annaban mala'iku suka yi wannan ƙaru salama amince tabbata a gare ka mana a sallama ta musulunci ƙala annabi Ibrahim yace salamun kuma amince tabbata gare ku, ma'ana salamun alaikum ko alaikum salam, jumla ismiya. Malamin suka ce anan su sun kawo jumla fi'liya, sallamna alayka salaman aw nusallimu alayka salaman, amma annabi Ibrahim alayhi salam ya kawo jumla ismiya, salamun alaikum aw alaikum salam. Suka ce jumlatul ismiya adallu ala dawami wasabati walistimrari, wato fi'li yana nuna tajaddud, fi'lin mudari nusallimu alayka salaman yana nuna tajaddud, amma salamun alayka jumlatul suna tana nuna dawama da tabbata akan wannan al'amari. Saboda haka addu'a ko mai da sallama na annabi Ibrahim ya fi ƙarfi, ana fahimta, kuma anan ya kiyaye wato ladabin mai da sallama. Dama idan za a mai da sallama, ana so mai da sallama ta dara sallama da aka masa, wa idza quyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Idan mutum ya maka sallama wajen mai da sallama, to mai da sallama da za ka yi ya fi sallama da ya yi maka. Ince assalamu alaikum, kace assalamu alaikum wa rahmatullah. Ince assalamu alaikum wa rahmatullah, kace wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. An fahimta? Kada ya zamanto ya kasa, alal aqalla ka mai da abin da ya dama. Ince assalamu alaikum wa rahmatullah, kace wa alaikumus salam da tsaya, kace wa alaikumus salam wa rahmatullah alal aqalla. To ana annabi Ibrahim mai da sallama ya yi amfani da jumla ismiya wanda yafi dawama, yafi ƙarfi akan jumla fi'liya. Kuma sallama ta addinin musulunci da muke yi ita ce gaisuwar ƴan aljanna, tahiyatu ahli aljanna, assalamu alaikum wa salamun alaikum. Kuma wannan ita ce gaisuwar annabi Adam alaihi salam da zuriyarsa, ya zo a cikin hadisin Bukhari da Muslim daga hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu, Allah ya ƙara masa yadda. Falamma khalaqahu, da Allah ya halicci annabi Adam alayhi salam, yace da shi izhab fasallim ala ulaika an-nafar wa hum nafar min al-mala'ika, ga wasu taro na mala'iku kaje kai musu sallama, ga wani taro na mala'iku kaje kai musu sallama, wa hum min al-mala'ikati julusun, suna zaune. Allah ya ce kaje kai musu sallama, sai kuma yace fastami' ma yujibunaka, in kai musu sallama to ka saurari irin amsar da za su baka. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatika, gaisuwar da za ka yi da irin martani da za su mayar maka ita ce gaisuwarka da kuma gaisuwar zuriyarka har zuwa ran tashin alkiyama. Sai annabi Adam alayhi salam ya je samu mala'iku ya ce su assalamu alaikum, amince tabbata gare ku. Faƙalu, suka ce assalamu alayka wa rahmatullahi, ya ma'amince tabbata gare ka da kuma rahmar Allah. Sai manzon Allah yake cewa fazaduhu wa rahmatullah, kaga mala'iku kuma sun yi aiki da fadin Allah. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha, kullum ana so ci gaba ne, karuwa ake so. To wannan ya nuna mana sallama wasila ce ta zama lafiya, tabbatar da zama lafiya. Menene ma'anar sallama? Na gamu da kai akan titi, kuna zaune, na zo na tarar da ku, in na ce assalamu alaikum, amince tabbata a gare ku, ma'ana na ba ku aminci, ni ba zan cutar da ku, ku samu aminci, na ba ku tabbaci ba zan cutar da ku ba, a mutuncinku, a dukiyarku, a ranku, na ba ku wannan tabbaci. Kuma mai mai da sallama shi ma sai ba da wannan tabbaci, wa alaikum assalam, ni ma na ba ka aminci, ba magana cutar da ku. To ba yadda za a yi, ba mutunci ba ne ka zo ka yi wa mutum sallama kuma ka cuce shi, an fahimta? Bayan ka ba shi aminci, kuma cin amana ne, kuma ka alkawari ne ba ka cuce shi ba, amma kuma ka zo ka cuce shi, ka haince shi. Misali kana ɗan kasuwa, kana shago, mutum ya zo ya ce ma assalamu alaikum, kace wa alaikum assalam, nawa ake sai da wannan? Dan kai zan ma sauki, a kasuwa na sayarwa naira 5,000, amma dan kai zan sayar ma naira 4,000, amma kasuwa na sayarwa naira 2,000. Fadinka wa alaikumus salam ya yi amfani, kuma alkawari shi ya yi maka alkawari, na ba ka aminci, ba zan cutar da kai ba. Rashin cutarwa ma'ana a dukiyarka, a mutuncinka, a komai na. Sai ma ka ce wa alaikumus salam, ni ma na yi ma alkawari ba zan cuce ka, in ka zo ka cuce shi, ina aminci a nan. To inda mu muna fahimtar ma'anar sallama, to kowa zai zama lafi. To shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudaita a yawaita sallama a cikin al'umma. A hadisai da dama manzon Allah yana cewa afshu salam, ku yaɗa sallama. Akwai bambanci tsakanin ku yi sallama da kuma ku yaɗa sallama. Kowa ya sallama, a ko ina a yi sallama, kowa a yi masa sallama. To shi yasa manzon Allah hatta yara yana masa sallama, yara ƙanana yugunsu yana ce musu assalamu alaikum. A hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As, hadisin Bukhari da Muslim, wani mutum ya tambayi manzon Allah, ayyul islami khair, a cikin ayyuka na addinin musulunci wadanne ayyuka ne suka fi alkhairi? Sai manzon Allah ce tut'imu ta'am, ku ci da abinci, ku ba da sadakan abinci, wannan aiki ne na alkhairi, aiki ne na lada, babban aiki. Wa taqra'u salama, za ka karanta sallama, ala man arafta wa man lam ta'rif, duk wanda ka ganshi in musulmi ne da wanda ka sani da wanda baka sani ba, duk za ka yi musu sallama akan titi. Wannan shine halin musulmi na kwarai a cikin society, ba sai wanda ka sani ne za ka ware shi kai masa sallama. Duk musulmi idan kuka haɗu, almuslimu akhul muslim, nan uwanka ne kai masa sallama. A hadisin Imam Ahmad a cikin al-Musnad, manzon Allah yake cewa yana daga cikin alamun tashin al-qiyama, idza kana ar-rajul yusallimu ala ar-rajul lil-ma'rifa, in sallama ta zama ta saboda sanayya. Muka gamu da kai, idan na san ka ne zan yi maka sallama, idan ban san ka ba sai in kau da kai, kai ma ka kau da kai. To wannan yana daga cikin alamun tashin al-qiyama. Yanzu ana yi ko ba a yi? Ana yi, har ma ya kai matsayin da idan kun gamu da mutum kaka lishi kace masa assalamu alaikum, bayan ka wuce sai ya juya yana kallon ka, wannan ina aina ya sani ne? Ni ban san shi ba, aina ya sani. Ni ban san shi ba, aina ya sani. Saboda ba a sallama dan me? Sai dan sanayya, wannan ba daidai ba. To shi yasa manzon Allah yace wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif, da wanda ka sani da wanda baka sani ba. Saboda haka mu yaɗa sallama a cikin al'umma da wanda muka sani da wanda baku sani ba, kuma mu yi aiki da abin da sallamar ta kunsa. Kana ba da aminci ne, kana alkawari ne, ba za ka cuci wanda ka yi masa sallama ba. To mu hajjara da wannan. To Allah subhanahu wataala ya dakatar da mu. To Annabi Ibrahim alayhi salam mai da sallama, to ya ga baki sun zo, bai san su ba amma baki ne. Dama musamman mutanen da, yanzu zamani ya canza, ba ko ba sai wanda ka sani ba, kawai za su kusa ko ba cikin dare ka fita waye ba, ko ne cika bashi gurin zama gurin kwanciya da ruwa da abinci, ko nan garuruwa ma aida haka ne. Amma zamani na tafiya, zamani na tafiya, kuma na ƙara samun hotel wuraren kwana, to sai ma an baka notice ka fawa gidanka, sai wanda ka sani ne zai zo gidanka. Kuma abin da ya kara lalata abin insecurity, da can mutane akwai amana, mutum zai zo ya shiga gidan mutum ba zai cuce shi ba. To amma yanzu ba, in kana bar gidanka kowa zai zo ya shiga ka, mutum ai gidan ma ba zai zauna ba. To amma haka da ya gan su baki ne, bai san su ba, amma dai su za su far mutane. Abin da ya ɗauka ya fahimta shi ne waɗannan baki ne. Kuma a ka'ida akwai mai karrama baki, fama da bita ma'ana fama ta akhara bai jin jiliwa, bai zora da yawa ba. An ja'a bi ijilin hanif, sai je kawo musu wato naman dan maraki soyayye. Saboda me? Girmama bako. A wani gurin Allah ta'ala ya ambata cewa mala'iku da suka zo bakinsa ne, wa nabbi'uhum an dhayfi ibrahim idh dakhalu alayhi fa qalu salam. Allah ya kirta su bakinsa ne. Annabi Ibrahim dan karrama su, ya zo ya kawo musu nama soyayya, ko soyayyen nama na dan maraki. To a nan, a wannan ibara da kuma bayanai da za su zo, akwai fuskoki na girmama bako. Shi bako ana so a girmama shi ne, duk abin da za ka iya na girmama bako ba a tara a ciki. duk abin da za ta yi na girman bako babu asara a ciki. Karamci ne, imani ne, san alkhairi ne, mutunci ne. Ta sha sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ne yace falyukrim baytuhu. Duk wanda ya imani da Allah da ran gashi an kiyama ya girmama bakonsa. To girmama wannan kuma kamar yadda al'ada ta nuna ba sai ga yadda za ka yi ba, sai ka duba al'adan garinku menene mafi girman abin da za a yi wa bako a faranta masa rai, sai ka yi masa wannan. Matakar abin bai saba shari'a ba. To a nan malamai suka ce fa ma labisa, irin yadda annabi Ibrahim ya girman waɗannan bakin nashi, fa ma labisa alfalik taqi, da mala'ikun nan suna zuwa nan take ba tare da wani jinkiri ba, ya je ya shirya nama ya kawo musu, bai ce sai an jima ba, nan take. To anan ana fahimta idan bako ya zo kai sauri ka girmama shi, yana zuwa ka bashi ruwa, ka bashi gurin zama, gurin kwanciya. Haka ake cewa ko? Mutane suna cewa idan bako ya zo farkon abin da za ka yi masa abubuwa guda biyu. Abu na farko me? Ka bashi ruwa da abinci, musamman ruwa ma dai. Abinci kira ka bu a shirya zai dake lokaci, musamman ruwa ma dai. Sannan abu na biyu, ka nuna masa mai gurin biyan bukata. Musamman da mutum ya taho daga wani garin kila ya zo a matse, to zai ji kunya ya maka magana ce malam ina gurin za ka yi ba. Zai ji wannan kunya. Yana zuwa ce malam ga ruwa ga gurin za ka yi ba. A duk wannan yana irin yadda suke so girmama, suke girmama bako, suna kula da haƙƙin bako. To annabi Ibrahim alayhi salam nan take ya je ya yanka ɗan maraƙi, aka soya, aka kawo. Sai abu na biyu malamai suka ce hanif mashwi soyayye, me yasa soyayye ba dafaffe ba? Saboda suka ce dafawa yana ɗaukan lokaci fiye da soyawa. Saboda ka baya so bakin nan su zauna cikin yunwa bai yi gaggawa ya kawo musu abinci ba. To anan ma ana fahimtar ka yi sauri ka kawo wa bako abin da zai biya bukatar. Kada ka bar shi awowi nan take kai sauri ka kawo masa. Ka fahimta? Kuma al'ijil ɗan maraƙi ya kawo musu ba rago ba ba kunya. Saboda duk da cewa ba su da yawa, mala'ikun nan malaiku sun tattauna, malamai sun tattauna, wasu suka ce uku, wasu suka ce goma, amma dai ba su ce goma a sha ɗaya ko sha biyu ba, sun yi yawa. Arzikin su kalilan ne, ka ko rago ya kawo musu mai ya wadatar, amma saboda karamci ɗan maraƙi ya kawo musu. Saboda haka in bako ya zo maka za ka girma bako, kada ka zama marawaci, kada ka zama mai marawaci. Bako ya zo kana ce malam me kuke so a kawo maka? Kawo ne ruwa. Ko ka ce malam a kawo maka abinci ne? To bako zai ce a kawo mu abinci? Bako zai ce a kawo maka abinci? Wani ke ba da labari a danginsa ko wata kakarsu, ba ta san dafa abinci a ƙauye ne, dama in ka yi bako za a tashi a dafa abinci a yi da waniya. To tana da ƙiwuya wannan. To idan sun je ziyara gurinta sai su ce a kawo maka abinci ne, su kuma suna jin kunya su ce a ba ma bukata ba ma jinwa, ai dama yaran gidan nan ai ba sa cin abinci, dama yaran gidan nan ba ma su cin abinci bane, ka wannan ba daidai bane, an fahimta? To shi ne ya kawo musu ɗan maraƙi don ya girmama su. Anan Allah ta'ala bai faɗi girman wannan ɗan maraƙin ba. A wata ayar Allah ta'ala ya ce faraga ila ahli fa ja'a bi'ijlin samin, me samin? Ƙoshi mai mai, ba kan jaman miya ba, wanda shi ma yana so ya rabu da shi, ga shi ya samu dama ya yanka ya kawo, a'a, wanda yana ji da shi, wanda yana ji da shi. Kuma da can haka mutanen ƙauye, yanzu haka mutanen ƙauye su, za ka mutum zai rike wata wani zakararsa zai aji wani wata kazarsa zai tare da wani abu, shi ma yana so amma ba zai ci ba, zai ce ko da bako zai yi sai a ba bako. Haka mutanen ƙauye su suna da karamci, dama kullum ana ƙara shiga cikin birni ana ƙara ruwa, kowa on his own. Saboda haka za ka ji gidan mutum sai ka ba shi notice. in ka ji gidansa ai malam baka bani notice ba wai shi rayuwarsa ya tsara rayuwarsa bature amma mutane da ba ka suke ba suna da karanci to annabi Ibrahim alayhi salam ya kawo musu ko ya yanka musu kosasshen dan mare saboda karanci kuma da ya tashi zai kawo musu nama ba sani ya yanka ba ba sa ya yanka ba saboda naman dan mare ya fi me ya fi dadi duk wannan ya girma wa waye bakin sa haka annabi Ibrahim alayhi salam ne an bayyana kuma bayani zai zo ita ce ya musu hidima wamratu qa'imatun matar ita mata za tana tattaya shi wajen yiwa bakin nan hidima duk wani nau'in na karanci haka ya kamata musulmi a zamantu kuma girma a zamantu haka kuma girma bako akwai albarka a ciki kuma manzon Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan alama ce ta imani addini ne wannan ba al'ada ba addini ne ka shafa mutanen da idan suka ji wa'azi in suka rike ba su bari ilimin kaɗan ne amma kuma me akwai aiki yau kuma me ko ta ina ilimi a ɗakinka a bandakinka a falonka a kan titi a makaranta a kasuwa ko ina wa'azi ina ne za ka shiga babu wa'azi amma ina aiki kowa ya zama wa'azi ina aiki amma da sai ka tashi daga wani gari ka je wani garin don fatawa kuna da wata matsala a unguwar a garin shi ku tada mutum ya je wani gari don ya nemo yi fatawa a gurin wani malami ya kawo amma yau wa'azi ko'i fatawa ko'i ibada babu laifi alhamdulillah gurgudu ana kiyayewa amma ina matsala suke mu'amala 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 masallatin mu a ciki har waje har kan titi sallan juma'a da tarawihi sallan lokaci biyar amma an zo alƙawari amana wadar gaskiya kare ba zai ci illa man rahimallah sai wanda Allah ya zaba ya taimake su to Allah ya taimaka mana mu gyara to haka annabi Ibrahim alayhi salam ya girmama bakinsa to dai ka damar da naman dan maragi zatansa ya girmama su dama ka'ida shi wanda mai masauki ya girmama ka kai maka girmama shi ka ci abincin su faran ma ra'a aydiyahu da ya ga hannayensu la tasilu ilayhi ba sa isa ga wannan nama na dan maragi ma'ana ilal ijil lil lahm al mashwi naman da aka soya nakirahum ma'ana ankarahum ay kariha yake abin da suka yi ya ji wani abu a ran ya ji ba dadi ya za a yi ba ko ya zo an kawo masa abinci ko sai ya zo nan yana kallon abinci aka ce masa bismillah bai sa hannu ba ana fahimta sai ya samu damuwa domin shi bai fahimci cewa mala'iku ne ba ya aiki da zahirin abin da mai ya bayyana na annabawa ba su gaibu ba sai idan mai Allah ya sanar da su Allah bai ce da shi waɗanda suka zo nan mala'iku ne ba sha sai da kike mutane isa ga zahiri da ba sa ni ka hannu suna ci sai abin ya dame shi wa auji sa minhum khifa sai ji tsoron su kuma ya boye tsoron bai bayyana ba wa auji sa minhum khifa yani azmara fi nafsi ya boye wannan tsora tsoran a ransa cikin zuciyarsa ya samu damuwa ana haka Allah ta'ala ya faɗa amma a wata ayar Allah yana nuna cewa annabi Ibrahim alayhi salam ya sarraha musu cewa ya ji tsoron su qala inna minkum wajidun mun ji tsoron ba wani abin ya bi mataki mataki ne an fahimta da ya fara jin tsoro a cikin zuciyarsa a ran ya boye wannan mala'iku suka ga alamun haka suka daga daga tsorata a ce ai na ji tsoron duka bidiyar Allah ta'ala ya kawo ya boye sannan kuma ya zo ya bayyana tsoronsa malamai suka ce abin da ya sa wato ya ji tsoro kamar da an samu asar daga ibnu abbas wanda ibnu asakir ya fitar wasu malaman tasiri masu yin wannan bayani domin al'adar wancan lokacin idan ka yi baki ka yi bako ya ci abincinka to baka da matsala da shi bai zo ma da sharri ba amma ka gabatar da abinci bako ya ki cin wannan abincin da ka gabatar ko karrama ko liyaba da gabatar a gaban shi ya ki ci to wannan na nuna cewa ya zo da niyyar sharri to shi ne annabi ibrahim lura da al'ada na wannan zamani da ba su ci abincin nan ba da ba su sa hannu cikin wannan abincin da ya gabatar ba a wannan liyafa da ya gabatar ba sai ya samu shakka ya fara dardar da su shi anya mutanen alheri suka kawo ba anya ba wani sharri suka shirya ba su mala'iku suka fahimci haka da ya nuna haka da suka kwantar masa da hankalinsa qalu suka ce la takhaf kada ka ji tsoro kada ka tsorata ba mu zo da sharri ba alkhairi muka kawo kuma za mu bayyana maka alkhairin da muka zo da shi an fahimta suka ce inna ursilna ila qaumi luti mu an aiko mu ne zuwa ga mutanen annabi lut domin mu hallaka su saboda mummunan aiki da suke na liwati za mu je a mu hallaka su a nan Allah ta'ala bai nuna cewa bayani ne su suka yi masa wannan koko annabi ibrahim ne ya tambaye su me ya kawo ko ina za ku a rugurin Allah ya nuna cewa annabi ibrahim ya tambaye su qala fa ma khatbukum ayyuhal mursalin to shine sai ba su suka bashi amsa inna ursilna ila qaumi lut zuwa ga mutanen annabi lut kuma da muka yi bayani annabi lut wato dan uwan annabi ibrahim sunan babansa haran lut ibn haran daima da annabi ibrahim alaihi salam suka yi hijira suka bar kasar iraki suka je kasar baitul maqdis shi kuma ya koma wani garin sadum daga nan kuma Allah subhanahu wataala ya aike shi a matsayin manzo zuwa ga mutanen sadum da mutanen da suke kewaye da wannan garin kuma ya musu wa'azi akan wani mummunan aiki da suke yi aikin liwali kuma ana an samu annabawa a lokaci guda annabawa guda biyu a lokaci ne lokaci guda annabi ibrahim alaihi salam an turo shi zuwa ga mutane sannan kuma annabi lut kuma shi ma an turo shi zuwa ga wani mutanen daban kamar da aka samu zamanin annabi musa da annabi harun alaihi salam inna ursilna ila qaumi lut وامرأته قائمة ما تسا أنكرت دولنا؟
لا
وامرأته قائمة ما تسا كما تناسي فضحكت سيدة كايدة هي فبشرناها بإسحاق سمت متى البشر لإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب مبايع إسحاق مت متى البشر ليعقوب وامرأته قائمة ما تسا إسحاق سارة matarsa sara qa'imatun tana tsaye a me take yi usmanu mai suka ce qa'imatun takhdimu dhayfa tana tsaye tana yi wa to bakin hidima wana annabi ibrahim alaihi salam tare da iyalinsa suka yi wa bakin nan hidima ta dafa ta soya ta dafa ta kawo mutane suka dafa suka soya tana taimaka masa ko kuma wasu malamai suka ce qa'imatun khalfa sitri tasma'u muhawarata ibrahim ma'a ziyatihi tana zo bayan labule tana tsaye bayan labule tana sauraron irin tattaunawa da annabi ibrahim da bakinsa suke yi haka wasu malamai suka ce to duk babu abin da zai hana ta tsaya ta yi musu hidima kuma ta tsaya bayan labule ta saurari tattaunawa da annabi ibrahim ya yi tsare da bakinsa duk babu abin da zai hana tunda Allah ta'ala ya ce qa'imatun haka ya kawo a dunkule mutlaqan saboda haka duk fasahohi da malamai suka ambata za su iya su shiga fa dhahikat sai ta dariya ta yi dariya wasu malamai suka ce ma'ana ta yi haila wasu malamai suka ce dhahikat ta yi dariya amma shi ya fi fitowa ta yi dariya ta fi fitowa fili to sai kuma malami suka tattauna me yasa ta yi dariya ta zama ba abu abinda suka bari babu abinda suka bari Allah ya saka muku da sai mu yanzu mu karanta mu fahimta mu ya gagara ko ba gaba mu karanta mu fahimta mu ya gagara suka ce me yasa ta yi dariya me yasa ta yi dariya wasu kuce ai mata albishir ne za ta samu da za ta haihu tana mamaki tana tsohuwa za ta haihu shi yasa ta yi dariya an bai ta wasu kuce ta yi dariya ne saboda ta samu dama ta yi wa waɗannan baki hidima don farin ciki ta yi dariya wasu malamai suka ce ta yi dariya ne saboda lokacin nan wato mala'ikun suka zo aka gabatar musu da dan maraki soyayye ba su ci ba annabi Ibrahim ya samu damuwa ya tsorata da suka yi masa bayani cewa su ba mala'iku ne ba sa cin abinci shine ma'ana su ba mala'iku ne ba sa cin abinci mala'iku da ba sa cin abinci saboda su mala'iku ne ba sa cin abinci da sannan ne annabi Ibrahim ya samu gamsuwa tsoron ya tafi saboda tsoron da tsoro ya tafi daga mijinta annabi Ibrahim to shine ta yi farin ciki ta yi dariya haka wasu malamai suka ce a'a saboda ta da mala'iku suka fada wa annabi Ibrahim alaihi salam cewa za su yi su halaka mutanen annabi Lut farin cikin za a zama da azzalimai masu liwadi wannan yasa sai ta yi dariya duk abubuwan babu abin da zai hana ne ya zama ta yi dariya saboda su Allah dai yake ta yi dariya amma dan me Allah bai ambata ba ita dariya aka ce babasharnaha bi ta sai Allah ta'ala ke muka yi masa bishara bi ishaqa da annabi ishaq dan sa na farko isma'il dan sa na biyu ishaq ishaq bayan isma'il aka haife shi isma'il mahaifinsa wace ce hajara ishaq mahaifinsa sara ana Allah ta'ala ce fa basharnaha muka yi mata albishir an fahimta a wani gurin kuma ubashiruhu bi gulamin ali ana an nuna ita aka yi wa albishir a wani gurin aka nuna annabi Ibrahim aka yi wa albishir to malamai suka ce duk dai ne idan ai wa annabi Ibrahim albishir an yi mata albishir idan an yi mata albishir an yi wa annabi Ibrahim albishir wasu malamai suka ce a'a Allah ya ware ta anan fabasharnaha bi ishaqa saboda beginta ga samun da ya fi na annabi Ibrahim domin a lokacin annabi Ibrahim yana da da Isma'il daga matarsa mai Hajara ita Sara ba ta da saboda haka bukatar daga da beginta ga da ya fi nawa na annabi Ibrahim alaihi salam shi yasa Allah ya ware ta yake fabasharnaha bi ishaqa malamai suka ce wa min wara'i ishaqa yaqub bayan kuma ishaq aka yi mata albishir da yaqub anan abuwa guda biyu aka hada musu da da jika yaqub dan wa dan annabi ishaq aka yi musu albishir za a ba su da kuma dan zai haifi da yaqub kuma yaqub jikansu to anan abin da malamai suke cewa bisharar ta kunshi abubuwa muhimmai a nan abinda aka nuna musu shi yaqo shi ishaq zai rayu zai girma har zai yi aure ko matar suka haihu aka ba su wannan garanti an fahimta sannan kuma aka a cikin wannan bishara an fada mata ita Sara za ta rayu ta ga danta ishaqa ya girma ya aure kuma za ta rayu ta ga danta ishaq ya samu haihuwa da yaquba ta ga jikanta an yi maka albishir da wannan to albishir ya kusa mai an yi maka albishir da wani abu mai yake nufi za ka samu abun ba za ka ga abu ko ba haka ba ne to shi ne malamai suke cewa dan zai girma ya haifi da saboda haka za ta rayu har ta ga jikanta wanda karamawa daga Allah subhanahu wa ta'ala domin suka ce a bisa ga dabi'a al'ada na nabil adama wanda ya girma ya tsufa tukun ya samu haihuwa galibi ba zai rayu ya ga girman wannan dan nashi ba misali mai shekara 80 mai shekara 70 mai shekara 90 in ya haihu galibi kafin dan nan ya girma ya aure ya haihu shi kuma me ya rasu to ma bishara anan albishir ya kunshi cewa za su rayu su ga ɗansu za su rayu su ga jikansu wanda karrama shi daga Allah subhanahu wa ta'ala وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب نعم سمين.
قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود
نعم قال النبي ya wanda ta kacciona a alimin yanzu yi in haihu wa ana ajuzun a hali ina tsohuwa wa haza ba'a da sheikha ga kuma mijina shi ma tsohu inna haza da shay'un ajib lalle wannan wani abu ne mai ban mamaki an fahimta da aka faɗa mata wannan aka yi mata albishir za ta samu haihuwa qalat tace ya wailata kai ci wannan asalin ya wailata mummunan addu'a ce mutum zai wa kansa idan wani abin bakin ciki ya same shi kuma ya kasa haƙuri yana nuna takaicinsa zai ce ya wailata an fahimta asali ana faɗa ne idan mutum ya shiga cikin damuwa kuma ya kasa haƙuri wani abin bakin ciki ya same shi ya kasa haƙuri kuma daga baya kuma ya zama na ana faɗa sanda idan mutum ya ga wani abu mai girma wani abun ban mamaki wanda ya wuce tunaninsa sai ce ya wailata ma'ana wannan abun al'amarinsa ya yi girma wannan abun mamaki ne mai girma ba wai ta roka kanta halata ba ne ana fahimta a alidu shin zai yi yanzu in haihu don me wa ana ajuzun domin ni tsohuwa ce malamai suka ce wannan lokacin shekarunta 70 wasu suka ce 90 wasu suka ce 99 duk babu ne Allah ne yake ajuz tsohuwa kuma mun za mu fahimta anan ta daina haihuwa ta wuce shekarun haihuwa wannan shi mun za mu fahimta ta yi shekarun 70 ta yi 90 ta yi 90 da wani abu shi kuma annabi Ibrahim shekarun sa ya wasu suka ce 100 wasu suka ce 107 wasu suka ce 120 almuhim shi ma dai a wannan lokacin bisa ga al'ada shekarunsa sun wuce shekarun da namiji zai samu haihuwa ko da yake dan adam a namiji wato haihuwarsa daban da na mace ko ta yi mutu shekara 90 mai ya haihu ko 100 ma yana lafiya mai ya haihu ana samun wannan amma mata ne galibi idan sun kai wurin shekara 70 ko sun kafin 70 ma suna daina haihuwa amma namiji ana samun yana wuce wannan ne ba sani ba ko kun gani kwanakin baya wani ɗan saudiya wani tsoho an kawo labarinsa ya rasu shekararsa 142 ne yana jiku 140 ko 142 ya rasu bai wuce yau wata uku hudu biyar ba aka ce ya auri mata uku ma'ana ya auri wannan ta rasu ya aure wannan ta rasu mace ta karshe da ya aura ya aure ta yana da shekara 110 kuma ta haifa masa ya mace shekara 110 ya aure kuma da ta haifa so jiba jiba ana samu a cikin halittar Allah ana samu abubuwa na ban mamaki to anan ita Sara ta mutu da malamin suke bayani cikin sa bayan wani shekarun ta amma dai abin da yake da muhimmanci anan ta kai shekaru inda wannan ba zai al'adance al'ada ba ta hayu ba ta haihu ba ci wahala ba ali shi ga kuma mijina shi ma tsoho abin da aka sani al'ada tsoho da tsohuwa suka haɗu ba magana haihuwa sai dai Allah ba a nemi lahira inna hadha lallai wannan abinda kuka faɗa mun wannan bishara da aka yi mu cewa zan samu ɗa zan haihu la shay'un wani abu ne azibun mai ban mamaki zan ya saba al'ada an bayyanta to babu abin da ya gagari Allah subhanahu wata'ala wannan ta faɗa ne ba dan bata imani da al'amarin Allah ba ta ga girman al'amarin ne har sha zama suke ce ya wailata to zancen ne ya yi mata girma da yawa ana fahimta abu ne wanda ke bai taba zuwa a tunaninta ba zama haka a rayuwar al'amarin yake dan adam abin da ke bai taba tunaninsa ba ya zo masa sai ya rike shi sha zama wani sa'alin ya kuka wani sa'alin ya ihu wani sa'alin ya kasa magana wani sa'alin saboda farin ciki za ka yi kuka saboda farin ciki sai ka kasa magana ka rasa me za ka faɗa saboda girman al'amarin su shaka suke wannan amma ba dan ba ta yi imani da al'amarin Allah da ikon Allah ba ana fahimta na mu tsaya nan ku ai ba za mu fassara ya ta gaban da bayanan da muke so ba ko sai da mu fassara ayar inda ku gurgurgun mu sakon sake dawo kanta قالوا سكتا تعجبين من امر الله كنا ما مايكن انا امر الله رحمه الله رحمه الله وبركاته ود البركوسا عليكم ثبت اغريكم اهل البيت يا كم متانا wannan gida انه للشي الله حميد ابن يبوني مجيد مجرماني تو الله سبحانه وتعالى يبامو دادر ابن da muka fara daidai abinda muka yi koda sai Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allah subhanahu wataala ya ba mu ilimi mai amfani ya kuma ba mu iko aiki da abinda muka sani na gaskiya Allah subhanahu wataala ya wanzar mana da zama lafiya a wannan kasa ta mu da sauran kasashen musulmi waɗanda suke nufin al'umma musulmi da sharri da bala'i Allah subhanahu wataala ya shiga tsakanin su da su kutuntun suke faruwa ya kiyaye da ake kasashen musulmi Allah subhanahu wataala ya kwantar da wannan bala'i Allah subhanahu wa ta'ala ya kare al'umma musulmi daga sharri az-zalimai kafirai wanda kullum suna nufin musulmi da sharri suna tada fitintuni iri da ko ina da ina Allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganin su wanda salafin mu Allah ya ba su lafiya Allah ya gafarta iyayen mu wanda suke rayu Allah zai albarka rayuwar su zuriyar mu Allah ya musu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta da tarbiyar su ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat ayn وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم